بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك يا أقوى مسلمي دمك أقوى أنا مسلاتش لكي جامعة ATBU أنا بوشي dama waɗanda suke jin mu ko kusa ko nesa muna wa juna gaba daya gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka cikin ranakun Ramadan yau 21 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 31 ga watan maris na shekara ta 2024 miladiya muna karatun alqur'ani ne tare da tafsirin sa a wannan majalisi wanda ajiya muka kammala ayoyin suratul ra'd yau kuma da yardar Allah za mu tashi a farkon suratu Ibrahim alayhi salam wannan sura suratu Ibrahim kafin mu shiga muqaddima akan ta bari mu ji kadan daga cikin abin da Allah ya ce a cikin ta na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعبدون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد
نعم Allah ya maka albarka wannan sura da muka ji an fara karatunta ita ake cewa suratu Ibrahim an rada mata wannan suna ne saboda a cikin ta an ambaci sunan annabi Ibrahim wa idh qala ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam wannan sura an saukar da ita ne a makka bisa ga maganar mafi yawa cikin malamai waɗansu sun ce ɗaukacinta aka saukar a makka waɗansu kuma sun ce akwai ayoyi biyu ko uku waɗanda aka saukar bayan hijira. Waɗannan ayoyi su ne ayoyin da suka yi magana dangane da yasassun kafirai da aka kashe su a yakin Badar, aka jefa su a cikin rijiya. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wannan sura ita ce sura ta 14 a cikin jerin surori na Al-Qur'ani, idan ka dauko kidaya daga suratul Fatiha. A cikin jerin saukar da ita kuma an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul Shura, bayan an saukar da ita kuma sai aka saukar da suratul Anbiya. Wannan sura tana kunshe da ayoyi guda 52 a bisa ga kira'a ta mutanen Kufa. Kidayarsu suna kidaya ayoyi 52 sai ta zama kamar kanwace wa surar da muka gama mai aya 53 suratul Ra'd. Wannan sura tana da kalmomi 831, tana da kuma harufa 3,434. Wannan sura tana da alaka da surar da ta gabace ta, ta yadda aka ga dacewar a jera su daga suratul Ra'd sai ita, saboda kamar yadda nace a baya ana gani kamar tafiyar su ɗaya ne, kuma mawdu'i guda suke karantarwa, kuma wannan kamar ci gaba ne akan waccan. Kana iya fahimtar haka ta hanyar karanta ayar ƙarshe a waccan surar da ayar farko a wannan surar. Ayar ƙarshe a waccan surar ta ƙare ne da magana akan Al-Qur'ani, ayar farko a wannan surar ta sake budewa da magana akan Al-Qur'ani. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, shine ƙarshen waccan surar. Wannan surar kuma Alif Lam Ra, kitab anzalnahu ilayk, to duka dai magana ne akan kitab wanda shine wannan littafi na Al-Qur'ani gagaraba dau. Wannan sura tana karantar da abubuwa da yawa na fa'idoji da za su amfanar da mu akan ilimi na addini da ilimi na rayuwa. Amma mafi girman jigon abinda wannan sura take kunshe da shi na darasi shine bayani akan irin abinda surar da take makwabtakar ta ko ta gabace ta ita ma take karantarwa, shine tabbatar da tauhidi da dasa tushensa a cikin zukatan mutane waɗanda ba su yi imani ba a faɗi hujjojin da zai sa su yi imani, masu imani kuma a ƙara tabbatar da su akan imaninsu da ƙarin hujjoji mabayyana. Kamar yadda kuma wannan sura yana daga cikin jigon abin da take karantarwa shine bayani akan gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'jizar Al-Qur'ani, da kasancewar Al-Qur'ani shine babbar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da babu kamar ta. Kamar yadda kuma surar ta yi magana akan da'awa ta musulunci da yadda tsarin da'awa ya kamata ya zama, tun daga kan yadda Allah ya bada misali akan da'awa ta annabawa zuwa kuma duk wanda zai yi da'awa a bayan annabawa akan tafarkin su. Amma duka surar ta dora ne a yi da'awa akan manufa ta ikhrajun nasi minaz zulumati ilan nur, kamar yadda surar ta ce kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, kai haka zaka yi, gabanin kama haka aka yi. Wa id qala wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, zaka da mutanen baya da mutanen yanzu duka shi'arin su akan da'awa shine kokarin fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske, duhun kafirci zuwa hasken imani, duhun shirka zuwa hasken tauhidi, duhun bid'a zuwa hasken sunna, duhun jahilci zuwa hasken ilimi. Haka kuma wannan sura tana karantar da waɗansu abubuwa waɗanda za su taimaka wajen haɓaka fahimtar addini da fahimta ta rayuwa, kamar haka. Da farko, wannan sura za ta ƙara fahimtar da mu darajar Al-Qur'ani da matsayinsa, tunda surar ta buɗe da bayani akan Al-Qur'ani, kamar yadda kuma za ta karantar da mu tauhidi da duka ɓangarorinsa, tauhidin rububiyya a cikin ayoyi da yawa, tun daga farko farkonta Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min adhabin shadid zuwa ayar Allah alladhi khalaqa samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakum al anhar wa sakhkhara lakum ash shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum wadannan duka suna yin nuni ne akan aikin Allah na rububiyya kamar yadda surar ta yi magana akan aikin Allah na uluhiyya da kuma yadda wadansu ke saba wa wannan tauhidi na uluhiyya suke hada wadansu da Allah a cikin bauta kamar ayoyin waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili da kuma fadin Allah ta'ala dangane da annabi Ibrahimu addu'ar sa akan Allah ya raba shi da shi da zuriyar sa akan kar su shirka su tsaya akan tauhidul uluhiyya cikin fadin sa wajnubni wa baniya an na'budal asnam ayar surar kuma ta tabo wurare da yawa da suke nuna tsarkake Allah a cikin sunayensa da sifofinsa surar ta kare ayoyi da yawa da waɗansu sunaye na Allah domin tabbatar da tauhidul asma kaman tun daga farko farkon suran ila siratil azizil hamid zuwa fadin Allah ta'ala wa huwal azizul hakim zuwa fadin sa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha laganiyyun hamid da sauransu cikin inda suran nan ta tabo na sunayen Allah da sifofinsa wannan sura kamar yadda muka ce ta karantar da da'awa ta dukkan bangarorin da'awa dawabit din da'awa da kuma wato manufa a cikin da'awa ko kuma manufar da ya kamata mai da'awa ya kudurta a zuciyarsa me yake so ya cimma a cikin da'awarsa menene ladubar da'awar me ya kamata da'awar tasa ta kunsa menene jarabawa da wahalhalu da tasku da ake iya samu a cikin da'awa wanda ake bukata duk mai da'awa ya hakuri da juriya a kansu sannan kuma menene sakamakon karshe na da'awa ga waɗanda suka amsa da waɗanda ba su amsa ba da shi wanda ya tsaya akan da'awar ta karantar da mu wato tsarin babin din da'awa da yadda wato ya kunsa a musulunci cikin fadin Allah ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum babitin da'awa shine ya zama mutum yayi shi ta hanyar da mutane za su gane kuma a fito fili da irin yaren da mutane za su ji ayi musu bayani bi lisani qaumihi sannan kuma ya karantar da mu magmunu da'awa me ya kamata da'awar mutum ta kunsa menene babban manufar da'awa babbar manufar da'awa Allah ya gaya mana a cikin wannan sura ana dora ta ne akan walaqad arsalna musa ila qaumihi an akhrij qaumaka walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur kamar yadda muka ce shi'arin surar shine dora mutane akan ikhrajun nasi min adh-dhulumati ila an-nur fitar da mutane daga duhu zuwa haske haka kuma wannan surar ta karantar da mu laduba na mai da'awa ta yadda zai iya samun bakin da zai amsa idan an kalubalance shi ta yadda zai zama yana da karfin hujjar da in an tambaya zai bada amsa ta yadda duk lokacin da yake gabatar da da'awarsa zai gabatar ne bisa kafa hujja ba fada da hayaniya da zage-zage ba kuma an kalubalance shi akan ya kawo dalili sai ya kawo dalili ba tare da yayi fada ba kaji tattaunawar da aka yi tsakanin masu da'awa na annabawa da mabiyansu cikin abin da Allah ya ce qalat rusuluhum
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل
مسمى لكم وقالت لهم رسلهم
وقالت لهم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده
a cikin wadannan ayoyi zamu ji yadda manzanni suke amsa idan mutanen su sun nemi kalubalantar su cikin ladabi na da'awa shine ka zo mai hakurin da in an neme a kalubalance ka in an neme ka kawo dalili ka kawo dalili mai dalili baya fada ai shine suke cewa inna nahnu illa basharun mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi da kuma afillahi shakkun fatiri samawati wal ard kawo dalilai da bugawa mutane misalai irin wanda za su gane misalan da suka dace da alqur'ani misalan da suka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma yin hakuri wala nasbiranna ala ma azaitumuna za mu yi hakuri akan duk abin da kuka cutar da mu in dai mu ne kuka taba ba zai samu yi fada ba in dai akan addini ne akan sa ne za mu iya tada jijiyar wuya sannan kuma a cikin surar kuma an karatar da mu ladabi na da'awa ta fuskar yin hakuri akan wahalhalun da ke cikin ta duk wanda ya kama hanyar da'awa ya tabbatar da cewa akwai wahala wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina zamu ji yanda aka rinka jayayya tsakanin mabiya da annabawan su suna cewa annabawan su tun daga kokarin su hana su wa'azin da kuma su in suna wa'azin su ce su ba za su saurara ba in kuma suka ji suke inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirci abinda kuka zo da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib mun muna shakka ma abinda kuke faɗa ma ba gaskiya bace in kuma sun gane cewa maganar ta riga ta shiga jikin sai su ce to su ba su yadda ba kar ayi wa'azi sai su hana sauran mutane ma ba za su ji ba a ƙarshe kuma sai su tilasta wa mutane akan sai dai a zama kafirci sai dai a zama kafire kuma kowa ya zama kafiri kaga wanda kuma ba zai yiwu ba shine ma'anar la nukhrijannakum min ardina ko dai mu kore ku a garin nan aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo addinin mu sannan kuma a ƙarshe kuma Allah ya nuna mana a cikin surar nan yanda idan aka hakura akan da'awa ga yadda ake karewa yadda za a kare shi ne mai yin da'awan dole shi zai ci nasara nasara ka ba ita ce nawa ne yawan mutanen da suka bi ka ba a kai dai ka isar da sakon Allah su kuma yaya suka kare tsakanin su da Ubangiji da kuma yadda zaka mayar da kuma yadda zaka bar za ku mayar da al'amari zuwa ga Allah wastaftahu suka nemi budi a wurin Allah masu da'awa kenan da annabawan su sannan da yadda Allah madaukakin sarki ya nuna ƙarshen yadda su masu yin da'awa suke cin nasara waɗanda su biki karɓa kuma suke faduwa fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kamar yadda kuma wannan sura ta karantar da mu cewa duk yadda Allah yake sa ayi kira zuwa ga addini ba Allah yana yi bane saboda in an yi addini zai amfana a'a idan duk duniya za su kafirce Allah ba zai ragu da komai ba idan duk duniya za su yi imani Allah ba zai karu da komai ba Allah madaukakin sarki yayi mana bayani cewa wato in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha laghaniyyun hamid Allah madaukakin sarki don kun kafirce gaba ɗayan ku da duk mutanen duniya Allah ya wadatu dama ba yana yi don ya amfana bane yana yi ne don ku ku amfana sannan kuma wannan sura ta nuna mana lakanin samun nasara da kuma lakanin samun cin moriyar ni'imar Allah shine a gode wa Allah idan ya baka kadan sai ya kara maka mai yawa wa itta adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ya kuma nuna mana cewa yadda Allah ke iya kwace wa mutane ni'ima ko da da suna ji su rasa shine butulci wala in kafartum inna adhabi la shadid duk wannan yana cikin darussa da zamu amfana a cikin wannan sura da yardar Allah zamu amfana da wani bangare na history a cikin wannan sura ta yadda ta tabo mana labarai na mutanen baya musamman annabawa da mutanen su tun daga wato yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutanen baya tun daga na farko alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumi nuhin alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samuda da sauran su duka da Allah yake ja'atum rusuluhum duk manzonin su sun zo musu waɗansu Allah ya yanki labarin su kamar annabi Ibrahim da ya ba mu labari akan yadda ya gina ɗakin Ka'aba da yadda ya zama shine ya dora harsashin gina kasar Makka gaba daya da kuma da Allah ya bamu wani bangare na labarin annabi Musa alaihi salam da yadda ya karata da yadda ya kare a cikin da'awarsa a gaban Fir'auna wannan sura ta karantar da mu wato wani lakani akan tasirin addu'a da yadda addu'a take iya canza mutum ta canza zamani ta canza gari ta canza duniya gaba daya addu'a karkare na ta wannan sura ta karantar da mu ladabin addu'a da yadda ake so mutum ya kula da yawan yin addu'a wa kansa kamar yadda Allah ya gaya mana akan annabi Ibrahim alaihi salam inda ya addu'a rabbi ij'alni muqimas sala rabbi ghfirli da kuma idan mutum zai addu'a yawa addu'a wa na kusa da shi musamman iyayenka rabbi ghfirli wali walidayya da addu'a wa ƴaƴanka da zuriyarka rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati da kuma yin addu'a wa sauran mutane mu'minai rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina da kuma addu'a wa duk sauran mutanen duniya su ma su ci moriyar addu'arka kar kai rowa da yace rabbi ij'al faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kaga banda shi a ciki mutanen da za su zo a baya su ma su mora minas samarati la'allahum yashkurun Allah ka ba su arziki to da kuma tasirin da idan aka yi addu'a Allah yake karba Allah ya karbi addu'ar annabi Ibrahim yasa wannan garin da ya addu'a yace rabbi ij'al hadhal balada aminan wannan garin ka sanya shi gari ne mai zaman lafiya mai aminci sai Allah ya sa garin da yafi ko ina aminci duk duniya kenan sannan yace kuma Allah ka sa wannan gari ya zama inda mutane za su ji suna son zuwa ne faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim Allah ya karbi wannan addu'a har duniya ta nade addu'ar annabi Ibrahim sai ya shafe ka sai gaji kana son ka je wannan garin ko kai ba musulmi ba kana so ka ga me ake yi a can ballantana musulmi to kaga yadda addu'a kwaya ɗaya take yi tasiri ta zama har dukkan zamani ana cin moriyar addu'a da kuma yadda addu'a idan ta zo yi ka barwa Allah karka ce akwai abin da ka wannan kan ka roƙa ma anya zaka samu a'a in dai baya daga cikin jafa'i a cikin addu'a ka roƙa ba abin da Allah baya da shi shi yasa annabi Ibrahim cikin abin da ya roƙa yace Allah ya bashi da kamar yadda muka ji a cikin wata sura yake cewa rabbi habli minas salihin Allah ka bani daga cikin ƴaƴa na gari lokacin da yake wannan addu'ar ya kai shekara 100 matarsa ta kai shekara 80 ta ya za su yi su haihu kuma matar da da tana matashiya tana kuruciya ma bata haihu ba har matar da kanta take cewa ana ajuzu ni na tsufa sannan kuma wato da mijinta kuma ya tsufa wa hada ba ali shaykha sannan kuma ita dama da kanta take cewa ajuzun aqim gani kuma bana haihuwa to amma duk da wannan annabi Ibrahim saboda tasirin addu'a ya zaina cewa ubangiji alhamdulillahi allazi wahaba li ala alkibar isma'ila wa ishaq ina godiya ga Allah da gashi na tsufan amma da yake nayi addu'a Allah ya karba akan ido na na haifi da har nayi jika Allah ya bashi da Isma'ila da Ishaq shi ma dan sa ne sannan kuma Allah ya mata albishir wa min wara'i Ishaq Yaqub wannan duk yana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki yake cikawa kan bawa idan yayi addu'a ya bar Allah akan Allah yayi komi idan kace kai ba za ka iya ba ka barwa Allah Allah sai ya baka mamaki ya nuna maka da gaske zai iya Allah ba abinda ba zai iya ba sannan kuma wannan sura ta nuna mana muhimmancin tauhidi da muhimmancin kalmar shahada a wurin ka kai musulmi da Allah ya buga mata misali na musamman da Allah ya ce alam tara kaifa daraballahu matalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi sama sannan wannan sura a kusa da karshen ta kuma ta nuna mana yadda wato munin zalunci yake da yadda zaka ga mummunan makoma a wurin azzalumai a ranar kiyama wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar surat ta nuna cewa kusan duk abin da take karantarwa wato ya taru ne akan koyawa mutane da za su yi adalci adalci na addini adalci na aqida adalci na mu'amala adalci na bada haƙƙi duk wanda kuma yayi zalunci zalunci babba na shirka inna shirka la zulmun azim da zalunci na rashin adalci da zalunci irin na rashin bada haƙi na wani da yake hannunka Allah ya tara su a cikin wala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun indama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarquhum wa afidatuhum hawa wa anzirhum Allah ya ce ka musu gargadi akan wannan rana to wannan shine abin da surar ta zo ta cika da shi bayani akan yadda kowa zai kare in kai mai kyau akwai yadda zaka kare in kai mummuna akwai yadda rayuwar nan zaka kare maka waɗanda suka yi mummuna za su ga mummuna daga ɗaiɗaikun su shi mutum ɗayan sa da idan suna da yawa da su da shugabannin su da ƴan mabiyan su da ma har da oga kwata-kwatan su duk Allah ba abin da bai yi magana akan su ba a cikin wannan sura akan mutum ɗaiɗaikun su wa khaba kullu jabbarin alim min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajalla'uhu wa la yakadu yusigu yanda Allah yake faɗa yadda mutum zai rika kwankwadan ruwan iwa a cikin wuta da kuma yadda Allah ya hada idan ba shi idan wato ɗan kore ne da su da manyan su fa qala ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay da kuma yadda Allah zai tara gaba ɗayan su ɗan wuta dukkan su yadda Allah madaukakin sarki yace zai tura su a wuta kuma har oga kwata-kwatan su shine iblis ya tashi ya musu jawabi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum kaga makomar matsiyata kenan waɗanda suka ki karbar da'awa da muka yi magana a baya makomar waɗanda suka ƙaryata manzancin annabawa makomar waɗanda suka ƙaryata sakon Allah a cikin al-Qur'ani makomar waɗanda suka ki karbar shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yadda za su kare a ɗaya gefen kuma masu imani su ma Allah ya faɗi makomar su tun daga kan farko tun daga farko-farkon mutuwa daga kyakkyawar mutuwa zuwa kyakkyawar rayuwa a cikin kabari yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah da kuma yadda bayan an je lahira kuma dukkan su Allah zai tattara masu imani masu aiki nagari wa udkhilal ladhina amanu wa amilus salihati jannat tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam sanan wannan sura sai ta kare sai ta yi summary duk abin da take kunshe da shi a cikin aya ɗaya ta ƙarshe tace hadha balaghul linnas walyunzaru bihi walya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadhakkara ulul albab Allah ya ce duk abin da kaji a cikin wannan sura din nan isar da sako ne zuwa ga mutane wanda ya ga dama ya karba wanda bai ga dama ba kar ya karba don haka magana ce akan da'awa din nan da ta kunsa shine hadha balaghul linnas magana akan gargadi da tayi akan wanda za su je wuta waliyunzaru bihi ken da gargadi akan zalunci da gargadi akan kafirci da gargadi akan kowane laifin da zai iya sa a tattara mutum zuwa wuta waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid shi kuma don tabbatar da wannan tauhidin da muka ce shine jigon surar waliya'lamu annama huwa ilahun wahid sannan Allah ce waliyadhakkara ulul albab saboda masu hankali wannan sura ta zama musu wa'azi Allah ka sa wannan sura ta zama mana wa'azi don haka wannan sura ita ce suratu ibrahim alaihi salam mun yi mata gabatarwa a gurguje saboda mu dan shiga cikin ta mu fara karatu bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
را نعم
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله ما أوكي كن سركية ألف دلام دراء الله شيء في سنة ما يكن في دا ألف دلام دراء أنا كما لدي ميت إرنسو أصورا مراري da ake ce musu hurufun muqatta'a lidilalati ko litanbihi ala i'jazil qur'an Allah madaukakin sarki yace kitabun anzalnahu ilayk wannan littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka da manufar لتخرج الناس من الظلمات إلى النور domin ka fitar da mutane daga cikin duffai zuwa haske bi idni rabbihim da umarnin ubangijin su akan kai musu hakan da izinin sa kuma kake hakan ila siratil azizil hamid zuwa tafarkin Allah wanda shine ya gagari kowa ya buwayi komi alhamid kuma shine abun godiya Allah madaukakin sarki yace wannan littafi ne da muka saukar a gare ka shine kitab Allah ya fara shi da nakira saboda nuna matsayin alqur'ani ba sai ya ce alkitab ba saboda kowa ya san shi galibi abinda ba a sani bane ake bashi nakira amma wanda aka sani da sai a sa masa alif wal lam amma don ya nuna maka shaharar alqur'ani kawai sai ya ce kitabun ba sai ya ce alkitabul ladhi anzalna ilayka ba kitabun anzalnahu ilayka littafi ne wannan sai zama kitabun din nan khabar ne na mubtada mahzuf hadha kitabun anzalnahu ilayka wannan littafi ne da muka saukar gare ka wannan alqur'ani ya cika da albarka ya cika da matsayi ya cika da daraja da yasa Allah madaukakin sarki in yazo bude sura sai ya fara da kirari wa alqur'ani saboda alqur'ani ya kai yayi wa kansa kirari shine littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kasancewar Allah ya saukar da shi littafi mafi kowanne littafi daraja ya saukar da shi akan annabin da yafi kowa daraja ya saukar da shi a cikin daren da yafi kowanne daraja a cikin watan da yafi kowanne daraja ya saukar da shi akan al'ummar da tafi kowa daraja kuma ya saukar da shi da sakon da yafi kowanne sako daraja Allah madaukakin sarki shine cikan daraja gaba daya shine siratul azizil hamid kuma ya saukar da alqur'ani mafi daraja wannan alqur'ani babu wani littafin da ya kai shi daraja da albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarak wa hadha dhikrun mubarak anzalna Allah madaukakin sarki yace littafi ne mai albarka kuma mai daraja Allah madaukakin sarki yace wa innahu lakitabun aziz littafi ne madaukaki Allah ya masa kirari da cewa majid ne wal qur'anil majid Allah ya masa kirari da cewa shi karim ne innahu laqur'anun karim Allah ya masa kirari da cewa wato mubin ne bilisanin arabiyyin mubin kitabun mubin don haka wannan alqur'ani darajar sa da daukakar sa da matsayin sa shi yasa Allah ya fara bude wannan sura da yi masa kirari kamar yadda ya a cikin wadansu surorin da muka karanta a cikin farkon suratul ra'd muka bada misalai da su ba sai mun maimaita ba ana sannan Allah madaukakin sarki da yazo saukar da shi saboda darajarsa sai Allah yasa wanda zai kawo shi shi fi kowa daraja shine mala'ika jibril nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbik wanda yake saukar maka da shi shi yafi kowa daraja a cikin mala'iku ala qalbika akan zuciyar da tafi kowace daraja a duniya ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li takuna min al-munzirin don kai wa'azi wa wadansu wadanda su kuma su suka fi kowa daraja a duniya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuma da aka zo saukar da shi sai aka saukar da shi shahru ramadan alladhi unzila fihi al-quran a cikin ramadanan kuma sai aka zabi daren da yafi kowanne a duniya inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatil qadr wannan duk saboda darajar alqur'ani Allah madaukakin sarki ya masa wannan kirari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur domin ka fitar da mutane da wannan alqur'anin da wa'azi da shi da shiriyar sa daga duffai zuwa haske Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani kamar yadda wani cikin magabata alwaqidi yake cewa duk inda ka ji az-zulumatu da an-nur a cikin alqur'ani yana magana akan al-kufr wal iman ko ash-shirk wat tauhid sai wurin daya ne kadai shi da kadai wanda yake magana akan asalin duhu da kuma haske amma duk inda ka ji duhu da haske a irin nan to ana magana ne akan duhu da haske na duhun kafirci da kuma hasken imani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم دفعن الله ما دوكين سركي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات دفعن الله ما دوكين سركي هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور da fadin Allah madaukakin sarki wato dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske duk inda ka ji a cikin irin wannan ana nufi zulumatul kufr zuwa nurul iman shi yasa zaka ga an sa zulumat a matsayin jam'i saboda shi yana da yawa hanyoyin kafirci da yawa amma hanyar imani hanya ɗaya ce shi yasa zaka ji an ce az-zulumat wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum amma hanyar Allah wa anna hadha sirati shi yasa shi zai zama nur kwaya daya amma az-zulumat suna da yawa amma na farkon suratu al-an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur wannan khalaqa adh-dhulumati wan-nur kenan ma'anar sa shine Allah ya halicci haske da muke gani hasken yini wan-nur da kuma duhun dare wannan shine inda yazo a cikin alqur'ani da ma'anan rana da duhu amma duk sauran in yazo ana nufi haske na imani da kuma duhu irin na kafirci haske na ilimi da duhu irin na jahilci haske na tauhidi da kuma duhu na shirka duk abinda ba hanyar Allah bace duhu ne duk abinda kuma yake hanyar Allah haske ne Allahu nuru samawati wal ard manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne sunnar sa haske ne Al-Qur'ani haske ne shiriyar Allah haske ne duk abinda ba wannan ba kuma hanyar shi dan duhu ne a nan duniya duhu ne in an mutu ma duhu ne cikin wuta ma duhu ne ba haske bane karka dauka wuta saboda a nan duniya kaga wuta ana haske da ita a ita a can lahira in kaga in aka shiga cikin ta duhu ne ba haske kuma ga wuta tana ci wannan shine bambancin wato az-zulumat da kuma an-nur shi yasa Allah yace am hal tastawi az-zulumatu wan-nur kana tsammani duhu da haske zasu zama iri daya wama yastawi az-zulumatu wal-nur wala az-zulumatu wal-nur Allah yace da duhu da haske ba zasu taba zama iri daya ba to shi yasa Allah yace ka fitar da mutane daga cikin dufai na kafirci da shirka da jahilci ka kuma shigar da su zuwa haske na imani da tauhidi da sunna da kuma ilimi da wayewa da fahimta bi idni rabbihim ay bi amri rabbihim da izinin ubangijinsu izini anan ba yana nufi wai ya bada izini ba yayi umarni shine ma'anan tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim ay bi amri rabbihim min kulli amr to haka da izinin ubangijinka wa adnat li rabbiha wa huqqat takarbi umarni a wurin ubangijinta ila siratul azizil hamid zuwa ga hanyar Allah wanda Allah din shine al-aziz al-hamid Allah shine mabuwayi shine wanda ya gawurta ya kasaita a cikin izzarta izza ta kowane bangare izza a cikin halittarsa duk abinda Allah ya halitta ba abinda zaka gani ka iya cewa akwai gyara Allah ya daukaka duk abinda yayi zaka ga shine perfect sannan kuma izza akan duk abin da ya ba wanda zai iya masa gyara kuma izza akan duk abin da ya sa a gaba sai ya cimma wallahu ghalibun ala amri sannan izza akan ba wanda ya isa takale shi kuma zai iya takalar kowa kuma zai ga bayan kowa shi kuma ba wanda ya ga farkon sa balle ya ga bayan sa wannan shine al-aziz Allah shine mabuwayi al-hakim Allah mai hikima bi izni rabbi ila siratul azizil hamid Allah shine al-hamid wannan fa'il ne bi ma'ana maf'ul wato al-mahmud Allah shine abun godewa Allah shine wanda ake gode masa ana gode masa a sama ana gode masa a ƙasa wa huwa Allahu wa huwa alladhi fis sama'i ila wa fil ardi ila Allah shine a sama uban abun bauta ne a sama hamidun a can a ƙasa ma abun bauta hamidun anan Allah madaukakin sarki shine abun godiya a wurin dukkan halittun Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu dukkan halittun Allah suna godiya ga Allah ko godiya da harshen su ko kuma godiya da dabi'ar su in ma mutum bai ce ya gode ba a cikin dabi'ar sa da ya ci arzikin Allah ya gode in ma bai gode ba bakin sa ya gode masa ya ji dadin haka babu wanda baya cin gajiyar abinda za a gode wa Allah akai koda bai fadi godiyar ba gabobin su suna yin godiyar a madadin sa saboda gabar sa ta samu jini yana ratsawa a jiki Allah shine alhamid abun godiya akan wannan gabobin sa ya tashi ya samu akwai skeleton din kashi da yake rike da shi ta yanda ba zai tashi ya iya faduwa ya zama lugub ba kashi ba wannan dole kasusun su suna godewa a madadin sa ya tashi ya samu an dora masa kai alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay duk an sa masa wannan su suna godiya a madadin sa in shi bai gode ba an ba shi hannaye wanda da shi yake kama abu an ba shi kafafu da shi yake tafiya an ba shi zuciya da ita yake tunani an ba shi kokolwa da ita yake tunani da ita yake tara bayanai duk wannan su suna godiya a madadin sa idan ba shi bai gode ba Allah shine al-azizul hamid Allah madaukakin sarki shine mabuwayi kuma abun godewa Allah madaukakin sarki shine ya cancanta a gode masa a cikin dukkan al'amura a cikin wannan aya ko wadannan ayoyi akwai fa'idoji fa'ida ta farko ita ce fa'idar darajar alqur'ani jama'a mu rike alqur'anin ba mu da abin da yafi shi kuma Allah ya mana baiwa da yawa amma bai mana baiwa kaman alqur'ani ba laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati matsayin wannan alqur'ani a wurin mu fa shine Allah ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya zai koya mana shi babu wani abin da Allah ya mana sama da bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu alqur'ani to wannan alqur'anin da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka don Allah karka bari a matsayin ka na musulmi a ce a cinye kai baka samu naka rabon na alqur'ani ba kowa daga cikin mu ne ne albarkar alqur'ani ta hanyar ya koyi karatun sa yayi kokarin fahimtar ma'anonin sa daidai gurgurdo yayi kokarin jin wa'azi da shiryarwa akan me alqur'ani yake fada yayi kokarin aiki da shi ya kuma yi kokarin sauke haƙin alqur'ani alqur'ani yana da haƙi akan mu wannan kitab din guda uku haƙi na farko shine a karanta ayoyin sa utlu ma uhiya ilayka minal kitab Allah ce ka karanta wannan littafin da aka saukar maka alladheena aataynahumul kitaba yatlunahu wanda muka ba su littafi suna karanta shi in baka karanta shi to kamar bawo kai aka bawa ba haƙin sa da biyu shine at-tadabburu fi ayati ka karanta kai kokarin gane me yake cewa ya ƙara maka imani kana dogon nazari da dogon tuntuntuni akan me yake kunshi a cikin sa wannan shine ma'anar afala yatadabbaruna al-qur'an shine ma'anar liyadabbaru ayatihi shine ma'anar waliyatadhakkara ulul albab sannan abu da ƙarshe shine liyumala bi ahkami ai aiki da hukuncin hukuncinsa abinda muka ji a ciki na umarnin Allah akan a aikata mu aikata abinda muka ji a ciki na hane-hanen Allah mu guje musu wannan shine ka bada haƙin alqur'ani guda daga cikin aiki da shi shine mu aiki da shi cikin ibada daga cikin aiki da shi shine mu aiki da shi cikin mu'amala a tsakankanin mu tsakanin mu da iyalan mu tsakankanin mu da makotan mu tsakanin mu da shugabanni da mabiya a harkokin siyasa a harkokin mulki a harkokin na shari'a a harkokin na dokoki mu yi aiki da shi a matsayin shine jagoran mu Allah madaukakin sarki da wannan ne zai samu cika haƙin kitabun anzalnahu ilayk sannan kuma daga cikin fa'idojin wannan aya tana nuna mana cewa manufar alqur'ani ita ce ta fitar da mu daga duhu zuwa haske kuma hakika daga zuwan alqur'ani zuwa yanzu duniya ta haskaka kafin zuwan alqur'ani duk duniyar nan cikin duhu take yadda zaka gane al'amar haka shine kayi la'akari da rayuwar waɗanda ba su da alqur'ani ka ga ban kaura irin rayuwar su ka ga irin rayuwar su gaba ɗaya babu tsari saboda qur'ani baya ciki qur'ani baya ce musu su yi baya ce musu su bari sai ka ga rayuwar su abin tausayi har kuna samu su wani irin zunaye rikanka da alqur'ani yasa kai ba za a samu ka wannan suna ba ka rike alqur'ani shikenan daga yanzu sunanka ba arne ba duk wanda ba alqur'ani ya rike ba kuma zai ga sunansa arne wannan abin kadai ya ishe ka daukaka duk wanda ba alqur'ani ya rike ba a wurin musulmi yana gani a cikin duhu yake ko shi ya gane a duhu yake ko bai gane ba dai ohon sa amma dai a duhu yake alqur'ani ne kadai yake fitar da mutane daga duhu zuwa haske don haka kar ka bari wannan alqur'ani da Allah ya saukar da shi domin a cire ka daga duhu kuma a ce yanzu kana cikin duhu babban duhun da ya kamata ya zama a ce mutum yana ciki shine a ce mutum yana da alqur'ani kuma yana cikin duhun shirka ga alqur'ani duk babban karantarwar alqur'ani shine ayi tauhidi a kadaita Allah amma a ce mutum ya iya karanta qur'ani wani ma ya haddace alqur'ani wani ma mai tafsirin alqur'ani ne amma yana shirka ko yana koyar da mutane shirka ko yana cikin wadannan ana magana akan shirka da tauhidi baya tsoron sa sai ya baci kuma a cikin qur'ani yaje wa idza zikrallahu wahda irin mutanen da in an ce Allah shi kadai ayi tauhidi ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai garan su yana baci in an ce za a yi tauhidi wani ana zuwa a cikin tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya sai garan sa ya fara baci bai so ayi magana akan wannan yafi so ayi magana akan falaloli ayi magana akan karamomi ayi magana akan darajoji a tafa dan falala a ce za a je aljanna sai a je aljanna ba a yi tauhidi ba dakali tukuri dan nasu min zulumat zulumatu shirk zulumatul kufr ila nuril iman wa nuril tauhid daka kowa ya nemi shi da cikin haske in baka cikin haske ka dawo cikin haske manufar alqur'ani kenan sannan wannan yana nuna mana cewa manufar karantarwa da duk wanda zai dauki alqur'ani ya karantar da mutane shine litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duk wanda ya dauki alqur'ani don ya amfana da shi ba ta yin wannan ba to ya bata kuma ya bata duk wanda zai maida alqur'ani ya zama sai dai ai laya da shi a samu kudi sai dai ayi rubutu a dauka a sha sai dai a dauki alqur'ani ayi rantsuwa da shi a rataya a ci kudin gwamnati sai dai a dauki alqur'ani ayi sihiri na bokaye da shi ana rubuta wani abun kazanta wannan ya bata saboda manufar alqur'ani shine litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur duk wanda yayi wani abu daban da alqur'ani ba fitar da mutane daga duhu zuwa haske ba bai yi abin da Allah ya saukar da alqur'ani don shi ba kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas wannan lamun illa muta'allil ne as-sababu alladhi min ajlihi anzalna ilayka alqur'an shine litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur dalilin da yasa aka saukar da alqur'ani shine wannan litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur sannan wannan ya nuna mana cewa hanyoyin bata suna da yawa ba zaka iya kure su ba na farko a cikin duhu ne kuma suna da yawa yanzu ko abu kwaya ɗaya ne a cikin duhu aka ce ka dauko kuma aka kashe wuta aka yi dip aka ce je ka dauko zaka iya samu idan suna da yawa fa ta ya zaka yi ka samu shi yasa Allah ya ce az-zulumat duhun ma kuma wani duhu duhu jam'in duhu dufai duk inda zo alqur'ani az-zulumat yake zuwa duk da cewa zai iya zama az-zulma kwaya daya an-nur shi ma yana da jam'in sa al-anwar shi kuma az-zulumat yana da mufradin sa shine az-zulma amma Allah sai juya an-nur sai ba shi mufrad shi kuma wannan sai ba shi jam'i saboda ya nuna maka cewa duhun yana da yawa in ka shiga ciki kuma abubuwan da suke cikin duhun su ma suna da yawa ka fita a cikin duhu kai ka koma cikin haske shi hasken kwaya ɗaya ne kuma abinda ake nema a cikin kwaya ɗaya ne wa zai rasa ba wanda zai rasa sannan wannan yana nuna maka cewa in ka yadda ka shiga cikin duhu to baraka tsaya a kusa ba za ka yi ta wucewa ne shi yasa duk wanda ya fara bid'a za ga ba zai tsaya a wuri ɗaya ba sai ga garan sai ya kara da garan sai ya kara sai a yi ta tafiya tun ana bid'ar kamba ma wani a kai shi matsayin da ya wuce matsayinsa daga baya har a mai da shi Allah kuma wanda yake yin hakan sai ya ji wani yana yin haka shi bai yarda ba fa amma ba zai iya masa magana ba ba zai iya fitowa ya masa kace kaje ba zaka ji wani yana zagin Allah amma wallahi waɗansu ba za su taba iya fitowa su ce wannan abin da yake kafirci bane yanzu waɗannan ɗan hakika din duk abin da suke yi illam yakun hada kufrun falaysa fi dunya kufr in dai wannan ba kafirci bane to ai ba wani kafirci kuma a duniya mutum zai faɗi kalmomi na zagi da batanci akan Allah ya ce wane yafi Allah wane in Allah in ba zaka iya ba ga wani zai karba amma duk mutane suna jin wannan amma waɗanda suke cewa abinda ahlus sunna suke yi sun matsa akan kaza suna zage-zage sun zagi wane sun zagi wane ba za su zo su ce ma waɗancan kafirci suke yi ba daidai ba amma ahlus sunna yana ce tauhidi su kuma za su ce wannan ya cika tsokana to wai mai tsokana ga wanda ya tsokani Allah wannan shi yasa yace az-zulumat domin duhu wallahi in ka shiga zai ta kai ka ne shi yasa Allah ya sashi jam'i, kar kai ka fara shiga duhu, in ka shiga zai ta kai ka zuwa cikin duhun ne, sai ya zama ko dai duhun aiki ko duhun kai. Duhun aiki shine wanda yake ta tafiya, duhun kai kuma shine kai ka kasa hango cewa a duhu yake, ballantana ka ciro shi. Allah ya tsare mu. Ne to kuridan nasa wannan kuma ya nuna mana falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah shi ya shiryar da mu yasa muka fita a duhu, wallahi da ba don albarkar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko mana, da duk duniya yanzu tana cikin bata da duhu. Shi yasa Allah ya ce huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yace wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, da muna cikin bata ne duk duniya, amma li tukhri, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama sanadiyar fitan mu daga duhu zuwa haske. Yanzu don Allah annabin da Allah ya sa sanadiyar zuwan ka haske ta hanyar sa ne, yanzu kai saki, yanzu kai sako sako da sunnar sa, yanzu a zo a ce maka manzon Allah ya ce kaza ka tsaya maka na tantama, zaka tsaya a ce ga shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kace akwai ta shiryar da ta fita. Li tukhrijan nasa anzalnahu ilayka, wannan duk mutum ɗaya ne fa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daka darajarsa da matsayinsa ta wuce a ce maka manzon Allah ya ce, kai kuma ka tsaya kana tantama ko ka tsaya kana duba wane wane kuma me yace, to yaya fasara bayan manzon Allah yayi magana? Duk abinda wani zai faɗa sai kaga yayi muwafaqa, ya dace da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko abinda ya aikata kafin ya zama daidai, in kuma bai dace ba to ko shi wane ne ba daidai bane, saboda shi kadai ne litukuridan nasa min az-zulumati ila an-nur. Duk wanda ya bi hanyar wani ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, hanyar duhu ce, hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama kadai ita ce hanyar nur. Sana Allah ya ce mana bi izni rabbihim, duk abinda kaga Annabi yake da iznin Allah ne. Ce sala ce wa ma yantiqu anil hawa, annabi baya magana bisa sonansa, in huwa illa wahyu yuha, duk abin da kaji ya fada sa shi akai, shirye da shi akai, wahayi ne daga Allah. Akan maganar wahayi da karantarwa manzon Allah baya kuskure, ma'asumi ne, duk abin da kaga ya shiryar da mu akai daidai ne, wannan shine bi izni rabbihim, wannan shine umarnin Allah. Amma ka ji wani saboda tsabar bata da bankaura a zo a kawo salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kawo ni salatin wai har ga ma ana tantama cewa wanne ne yafi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manzon Allah da Allah yace anzalnahu ilayka litukhrijan nasa, kuma yace bi izni rabbihim, da izinin ubangijin su, wanda Allah ya turo muku kenan daya daya. Amma yazo yayi magana ko ya yanke wani abu, wani ya samu dama yazo yana bude bakinsa mai wari, wai yana duba ya ga zai auna yayi ne ko bai yi ba, kazamin banza kazamin mofi. Amma manzon Allah ya wuce wasa sallallahu alaihi wasallam, duk wani mutumin da ya faɗi wani abu to ba bi izni rabbihim bane, sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi izni rabbihim. Kuma Allah ce ila siratil azizil hamid, hanyar sa kadai ita ce za ta kai ka hanyar Allah. Shi yasa a can gaba za mu zo mu ji inda badal din siratul azizul hamid shi ne zama Allahi a wannan kira'a, saboda ya nuna maka hanyar Allah guda daya, siratullah, kamar yadda ya faɗa wa ta suran siratullahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Jama'a mu riko da hanyar Allah, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hanyar alqur'ani, waɗannan abun guda uku su ne as-siratul mustaqim. Allah madaukakin sarki shi da kansa ihdinas siratal mustaqim da yace ila siratil azizil hamid, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine siratal mustaqim, saboda shine anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Sannan sai wannan alqur'anin da shi aka bude kitabun anzalnahu ilayk, wannan shine siratal mustaqim, hanyar alqur'an, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunnar sa, da hanyar Allah wanda da alqur'ani da annabi din sallallahu alaihi wasallam dukkansu suna karantar da wane ne Allah. Wannan shine tafarkin Allah madaidaici, shine ban sakon wannan sura da yardar Allah, in mun shiga cikin karatu za mu ji. Allah ubangiji ya kara mana fahimta mai amfani, ya ba mu damar aiki da abin da muka fahimta, abin da muka yi na kuskure Allah ya afe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.